This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da safi. A yau Talata 23 ga watan Janairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
To Maryam, Amurka ta yi kira ga Isra'ila ta kare fararen hula asibitoci yayin da sojin Isra'ila ke ci gaba da yakin da suke da mayakan Hamas a Gaza. Shugaban kasar Ukraine ya sanar da wata doka da za ta iya baiwa 'yan kasashen waje da ke yaki a Ukraine da Russia izinin zama 'yan kasa. Haka kuma za a ji cewa sakataren harkokin wajen Amurka ya bayyana cewa Amurka ta kudura aniyar ƙara zurfa dangantakar abokantaka a faɗin Afirka.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masu ruwa da tsaki akan harkar tsaro da zaman lafiya a kasar Ghana sun buƙaci gwamnatin kasar ta sauya salon magance rikice-rikicen ƙabilanci da ake fama da su daga inganta dokar hana fita zuwa zama teburin sulhu, kamar yadda masu sharhi irin su Umar Sanda Ahmed suka bayyana.
Mafi alheri shi ne waɗanda suke anguwa, kowa ya san damar shi. Wani bi na nan abin da yake kawo rashin fahimta bai kaka kara ya karya ba. Ya kamata mu fara daukan darasi da fahimtar juna.
To za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin tsakamin gida wanda ya ci gaba da tattaunawa akan hukunce-hukuncen da kotun kolin Najeriya ta yanke game da zaɓukan gwamnonin wasu jihohin ƙasar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Amurka ta yi kira ga Isra'ila ta kare fararen hula asibitoci yayin da sojin Isra'ila ke ci gaba da yakin da suke da mayakan Hamas a Gaza, inda suka kai har-hara ta sama jiya Litinin a yankunan arewaci da tsaki da kuma kudancin kasar. Kakakin kwamitin tsaro na fadar White House John Kirby ya faɗi jiya Litinin cewa duk da cewa Isra'ila da ƴancin kare kanta suna sa ran za su yi hakan bisa ga dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kare mutanen da basu gani ba a asibitoci da suka da ma'aikatan kiwon lafiya da marasa lafiya kamar yadda ya kamata. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya bayar da rahoton cewa a ranar Litinin sojojin Isra'ila sun kai farmaki kan wani asibiti a gundumar Al-Mawasi da ke yammacin birnin Khan Yunis a kudancin Gaza. Kakakin ma'aikatar lafiya ta Gaza Ashraf Al-Qidra ya shaida kamfanin dillancin labaran ƙasar cewa sojojin Isra'ila sun kama ma'aikatan lafiya a asibitin. Isra'ila ta zargi kungiyar Hamas da jefa fararen hula cikin hadari, tana mai cewa da gangan kungiyar ta 'yan ta'addan take gudanar da ayyukan ta asibitoci da kewaye kuma ta samar da hanyoyin karkashin ƙasa. Jiragen saman yakin Amurka da na Birtaniya da ke samun goyon bayan jiragen ruwa da na karkashin ruwa sun kaddamar da wasu jerin hare-hare a yankunan da ke karkashin ikon Houthi na kasar Yemen da yammacin jiya Litinin, da nufin ƙara ɓata ƙarfin mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran, waɗanda suka nemi kai hare-hare kan muhimman hanyoyin sufurin jiragen ruwa a gabas da tsakiya. Jami'an tsaron Amurka sun ce sun kai hari a wurare da dama a wuri takwas, ciki har da wurin ajiyar kaya na ƙarƙashin ƙasa da kuma wuraren harba makamai masu linzami da sauran wuraren da ke alaƙa da ayyukan leƙen asiri na Houthi. An zaɓo wuraren da aka kai hari ne da niyya don kai hari kan na'urori da makamai don kada a yi asarar rayuka, kamar yadda wani babban jami'in soji ya shaida manema labarai. Jami'in ya kesa wurin ajiyar na ƙarƙashin ƙasa yana ɗauke da makamai na zamani, cikinsa fiye da wuraren da aka fara kai wa hari a zagayen farko a ranar 11 ga watan Janairu. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da wata doka da za ta iya baiwa 'yan ƙasashen waje da ke yaƙi a Ukraine da Russia izinin zama 'yan ƙasa. An gabatar da dokan ne a jiya Litinin a ranar tunawa da ranar haɗin kan ƙasar Ukraine domin tunawa da haɗewar da aka yi a shekarar 1919 na yammaci da gabashin Ukraine. wadda ta fuskanci mamayewa da dama a tsawon tarihinta. Dubban 'yan kasashen waje ne suka garzaya zuwa Ukraine a lokacin da sojojin Russia suka fara mamaye kasar a shekarar 2022 domin kare ta tare da sojojin Ukraine. Zelensky ya kuma sanar da cewa sabuwar dokar da aka gabatar za ta baiwa 'yan kabilar Ukraine da zuri'arsu daga ko'ina a cikin duniya damar samun 'yan kasa biyu, amma ban da Russia.
Madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Basu ruwa da tsaki a kan harkokin tsaro da zaman lafiya a Ghana sun buƙaci gwamnatin ƙasar da ta sauya salon tankarar rikice-rikicen ƙabilanci ta hanyar hawa teburin sulhu domin samar da maslaha. Wannan kiran dai na zuwa ne biyo bayan rikicin kabilancin da ya faru a wasu yankunan kasar da suka hada da Boko, lamarin da ya janyo hasarar rayuka tare da tilastawa ɗaruruwan mutane barin matsugunan su duk da inganta dokar hana fita da gwamnati ta yi. Wakilin muryar Amurka Hamza Adam na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Kumasi.
An shafe sati biyu Bright dalibin firimari tare da wasu abokansa ba sa zuwa makaranta sakamakon matsala ta rikicin kabilanci da suke fama da shi a gundumar Unkwanta ta Kudu, abinda ya tilasa su ficewa masugunin domin neman mafaka.
I don't feel comfortable yet.
Bana samun walwala a nan saboda abinda ke faruwa a Unkwanta ba ya da kyau. Yana mummunan tasiri akan neman ilimi na saboda bana zuwa makaranta kwanakin nan. Ina roƙon gwamnati da ta taimaka mana saboda mu kuma mu samu mu ci gaba da karatu. Gumman mutane ne suka mutu, kazalika ɗaruruwa suka rasa muhallinsu sakamakon rikicin kabilanci a yankin Unkwanta da ke jihar Uti na kasar Ghana tare da Boko da ke jihar maso gabashin kasar. A baya-bayan nan gwamnatin Ghana ta ɗau matakai da dama ciki har da inganta dokar hana fita domin ganin ta shawo kan wannan matsala, amma ko hakan ya ci tura. Masu sharhi kan harkan tsaro da zaman lafiya a kasar na bukatar da gwamnati ta sauya salon tunkarar rikicin kabilanci daga inganta dokar hana fita zuwa zama a teburin sulhu domin samar da maslaha. Emmanuel Cotton, Director Chibiyar Africa Center for Security and Counter Terrorism.
Curfew is not the panacea to resolving curfews.
Mu a chibiyar mun yi imanin cewa dokar hana fita ba shine hanyar da zai taimaka wajen shawo kan matsala ta rashin tsaro ba. Kusan shekaru hudu kenan da aka inganta dokar takaita zirga-zirgar jama'a a wasu yankunan kasar sakamakon matsala ta rashin tsaro, amma ba a samu natija mai kyau ba. Kuma harkokin kasuwanci sun koma baya a waɗannan yankuna. Ya kamata da gwamnati ta ɗau mataki irin na yankin daban saboda an samu zaman lafiya a wannan yanki tun lokacin da aka yi zaman sulhu. Sheku Umar Sanda Ahmad mai sharhi kan harkan tsaro a Ghana cewa
kafin bai zama solution. Ka duba ta fuskan Boko, cikin ma kafin ake halbe-halben ana kashe juna. Don shi mafi alheri shine waɗanda suke anguwa kowa ya san damon shi. Wani bi na nan abin da yake kawo rashin fahimtar bai kaka kara ya kariya ba. Bimana ana daukan entrenched position a kai abin bai kai ma a yi entrenched position ba. Don shi ya kamata mu fara daukan darasi da fahimtar juna.
Ita kuwa majalisar wazar da zaman lafiya ta kasar Ghana wato National Peace Council ta bayyana cewa ko shakka babu ba ta yi kasa a gwiwa ba a kokarin da take na neman shawo kan wannan rikici na kabilanci da yake cinyewa a wasu sassan fadin kasar. Sheikh Salman Al-Hassan babban jami'i ne a majalisar.
Muna da matakai da mun ka doki kan kowane irin yani matsala ne mun ka gani, domin matsalolin nan ba guda bane. Akan haka wani lokaci muna bin abin kan su sarakai ne saboda mu shawo kan wannan matsala. Wani lokaci ana bin kan manyan addini ne, kaman wanda ya faru kwanakin ga daga Unkwanta. An bi kan yani manyan addini Roman Catholic suka ce mu bar musu su sun shiga ciki suka yi wadansu zattutuka tare da bangare guda biyun duka. To da ana ga kaman da wannan abin an shawo kan abin, to kusan dai bangare guda abin da an ka dace kai ta hanyar Roman Catholic da mun ka sa su gaba kaman wani bangare guda ba su yarda da wannan ba. Shi yasa yanzu kuma muna shawara kuma mu duba hanya na biyu da kuma za a bi ya so a shawo kan wanga matsala.
Rikicin kabilanci na ɗaya daga cikin abubuwan da ke neman dushe farin jinin kasar Ghana ta bangare na tsaro saboda an yi hasarar rayuka da dukiyoyi masu yawan gaske. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
Madalla a gaida Hamza Adam, shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Jiya Litinin sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya bayyana cewa Amurka ta kudura aniyar ƙara zurfafa dangantakar abokantaka a faɗin Afirka, inda ya fara rangadin ƙasashe hudu a nahiyar domin nuna muradin Washington a can duk da rikice-rikicen da ake fama da su a gabas ta tsakiya da Ukraine. Blinken ya fara ziyararsa ta hudu na Afirka a wannan makon, rangadin zai kai shi Cabo Verde da Cote d'Ivoire da Nigeria da kuma Angola. Muhimman abubuwan da suka sa a gaba sun haɗa da ƙarfafa ƙawancen tsaro da inganta lafiya da ci gaban tattalin arziki a yankin. A babban birnin Cape Verde, Faria, Blinken ya tattauna da Firaminista Ulysses Correia Isilbajia. Litinin ya kuma ziyarci jiragen ruwa na birnin Porto da Faria, wadda ta samu kuɗaɗe don inganta ayyukan zamani daga shirin gwamnatin Amurka na Millennium Challenge Cooperation. Guguwar hunturu ta baya-bayan nan ta addabi Birtaniya da Ireland ta kashe masu ababen hawa biyu tare da barin dubin dubatar mutane babu wutar lantarki. An soke ɗaruran jiragen ƙasa a ranar Litinin yayin da ruwan sama mai yawa da iska mai ƙarfin tafiyar kilomita 160 cikin sa'a guda. Hukumar kula da yanayi ta Birtaniya ta bada gargaɗin kan iskar da ba a saba ganin irinta ba ga ɗaukacin ƙasar kafin guguwar Isha, wacce ta kai ƙwaƙwalwa a cikin dare. Isha ita ce guguwa ta tara mai suna tun watan Satumba. An karkatar da jirage da ke kan hanya zuwa filayen saukar jirage sama da dama, ciki har da na Dublin da ya ƙare a Faransa. Daga ƙarshe, wata babbar girgizar ƙasa mai ƙarfin wato maki 7 ta auku akan iyakar China da Kazakhstan a ranar Talata. Hukumar binciken yanayin ƙasa ta Amurka tana mai gargaɗin cewa za ta iya yin barna mai yawa. Tashoshin talabijin na cikin gida a New Delhi, babban birnin India, sun ba da rahoton girgizar ƙasa mai ƙarfi a cikin birnin mai tazarar kilomita 1,400. An samu girgizar ƙasa da misalin ƙarfi 2 na safe a ƙarƙashin ƙasa mai zurfin kilomita 27 a yankin Shenzhen na ƙasar China, mai tazarar kilomita 140 daga yammacin birnin Aksu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Lalle hakikanin gaskiya da yawa daga cikin magoya bayar jam'iyyarmu suna cikin wani irin yanayi na tashin hankali, yanayi na rashin jin daɗi, saboda ganin cewa an yi tsammanin nasara a wannan kotu, amma gurare da yawa abun ya zo saɓanin yadda aka yi tunani.
Tun ranar nake faɗa, kuma duk wanda na same shi in har zai tambaye ni me ye matsayin shari'an Kano, na kan ce abin da ya faru bisa doka da hankali da abin da ya wakana, na tabbatar za a mayar wa Abba gida-gida.
Jama'a sanuku da hutawa, barkamu da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mawuya. A sanadin canje-canjen da muka yi wa shirye-shiryenmu a sanadin wannan biki da muke na cika shekaru 45 da kahuwa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, mun ƙara wannan shiri na tsaka mawuya lokaci daga minti 10 zuwa minti 15 domin mu samu damar kawo muku ƙarin wannan muhawarori da ake ta yi tare da ra'ayoyin mutane dangane da batutuwan da muke takowa. Saboda haka daga yau shirin na ya koma minti 15 tsawonsa. To, bada bayan fadar wannan, sai in ce bari mu koma ga siyasar kotun kolin Najeriya da kuma shari'o'in da tazartas ko ta yanke dangane da ƙararraki na gwamnoni wanda suka tusgo daga zaben watan Mayu na shekarar 2023, inda wasu suka yi kalubalen wannan zaɓuɓɓuka ɗin. To, a zaman da ta yi na ranar Juma'a da ta wuce, wannan kotu ta koli ta Najeriya ta sake tabbatar da gwamnoni guda 6 da suka haɗa da gwamnonin APC guda 5 da kuma ɗaya na PDP. Gwamnonin da za su ci gaba da zaman su daram-dam a kan mukamansu sun haɗa da Ubasani na Kaduna, da Abdullahi Sule na Nasarawa, da Inuwa Yahaya na Gombe, da Nasir Idris na Kabawa, da Dapo Abiodun na jihar Ogun. Gwamnan PDP kaɗai da aka tabbatar da ci gaban zamansa a matsayin gwamna shine gwamnan jihar Delta, wato Shirip Oborevuori. To za a tuna cewa kafin wannan lokaci ita kotun kolin din wato kafin wannan hukunci da ta yanke a wannan juma'a da ta gabata ta riga ta yanke wasu hukunce-hukunce na gwamnoni da dama kamar guda shida su ma da suka hada da gwamnan Kano Abba Kabiru Yusuf na jam'iyyar NNPP da Sanwo Olu na jam'iyyar APC a Lagos da Bala Muhammad na PDP a Bauchin Yakubu da Dauda Lawan na PDP na jihar Zamfarawa da kuma Francis Nwufuru na APC a Imboyi tare da Caleb Mutukwan na jihar Plateau shi ma na jam'iyyar PDP. Idan ka hada hancin dukkan waɗannan shari'o'i da aka yi na gwamnoni za ka ga cewa an yanke hukunci kan jihohi kamar guda 15. Babban abin kula da wannan shari'o'i na kotun kolin Najeriya shine cewa izuwa yanzu ba ɗaya gwamna da ta cire wanda yake zaune daman kanka raga. Duk mutanen da suka kalubalance su na jam'iyyun adawa ne suka yi asara ko kuma suka sha ƙasa a wayannan sharwoyi din. Wannan ba shakka abu ne mai ƙarfafa gwiwa ga sauran gononin da ke jiran a yi tasu shari'a din wanda su makila suna sa ransu zarce.
Sunana Manar Haidara Kaura, kwamishinan yaɗa labarai da bunƙasa al'adu na jihar Zamfara. Dama mun san irin wannan ranar za ta zo, ranar da gaskiya za ta yi halinta. Bayan Court of Appeal ba mu gamsu da hukuncin da ta yi ba, mun garzaya Supreme Court inda a halin yanzu mun samu adalci, an yi hukunci wanda ya dace. Muna kira ga dukkan al'ummar jihar Zamfara da su zo a haɗa kai domin a ciyar da jihar Zamfara gaba. A wannan jagora namu mai daraja gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal Tini wanda ya zo da ƙuduri na samar da sabuwar jihar Zamfara.
Sunana Injina Magaji Muhammad Yaya. Ban jin kokari da Supreme Court yayi akan yanke hukuncin wasu gwamnoni guda shida wanda suka fi jan hankali gwamnan jihar Kano Abba Yusuf da kuma na Plateau. Ana hakika wannan alƙalai abin a yaba musu ne sun yi kokari. Duk da cewa dai sun sauke nauyin da Allah ya ɗora musu ne, amma wuri irin Afirka, Najeriya, ko aikin da aka baka ka aiwatar da shi yadda yake daidai, to dole a yaba maka. Muna fata alƙalan kotunan ƙasa za su koyi darasi daga wajen waɗannan.
To haka ne. To yau muke kawo muku kashi na biyu na muhawara da muka fara a makon jiya tsakanin lauyoyi guda biyu da ke wakiltar jam'iyyu guda biyu na manya na Najeriya, to APC da PDP. Muna tare da Barista Dahiru Abdulhamid wanda shine ya kare gwamnan Bauchi na PDP a wajen shari'a da aka aikin kotun koli, da kuma Barista Yusuf Sallau mutum biyu na jam'iyyar APC daga jihar Taraba, wanda wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Alhaka ya haɗo su domin su fafata kan wannan shari'o'i na kotun koli ɗin. Kuma za mu fara ne daga ra'ayin da Barista Dahiru ya bayyana na cewa shi bai yi mamakin dawowar Abba gida-gida a kan karagarsa ta Kano ba.
Tun ranar nake faɗa kuma duk wanda na same shi in har zai tambaye ni me ye matsayin shari'ar Kano, na kan ce abin da ya faru bisa doka da hankali da abin da ya wakana, na tabbatar za a mayar wa Abba gida-gida.
Yi mana bayani menene ka lura da shi yasa ka tsaya wa kan wannan?
Na farko da aka zo za a yi shari'an nan, su kansu alkalai cewa suka yi, an ɗaukaka ƙara wajen kusan ɗaukaka ƙara a cikin wannan shari'a guda ɗaya kusan guda tara ne. Amma su ɗaukaka ƙarar na wajen guda tara ya yi yawa, akwai wasu maganganun da ba tilasta sai an yi su ba a nan. Da Allah lauyoyi su je su haɗa kansu su fitar da abinda shi ne mafi muhimmanci wanda suke so kotu ta yi musu magana a kai. Ba batun kawai a zo a yi shari'a da suna a yi shari'a ba, muna so mu yi abin da ya kamata, mu yi adalci, mu yi abin da duniya za ta gani. Kasan cewa lalle muna kamanta gaskiya ne tun daga shimfiɗan farko, na san cewa to ana so a tantance gaskiya. Lauyoyin nan suka fita suka je suka zo da abubuwa ina jin bai wuce ko uku ko biyu ba haka, aka ce to waɗannan su ne musu mafi muhimmanci, duk sauran ƙorafi sun ta'allaka ne a jikin waɗannan manya-manyan maganganu wanda in an samu hukunci a kansu an huta. Aka ce eh haka ne, sai aka ce to a fara shari'a. Na farko aka yi maganan cewa an soke ƙuri'un Abba gida-gida wajen 165 ne ko da wasu abubuwa haka. Sai aka yi ƙorafin cewa an soke waɗannan ƙuri'un nasa ne bisa zargin cewa ba a sa hannu a wasu takardun zaɓe ba, ba a sa stamp ba, hatimi a jiki, sannan wasu ma ba a sa a wani rana ne ma aka yi wannan abin ba. Sannan aka ce na biyu kuma kasancewa ana jayayya akan cewa wai ai shi ba ma ba a same shi ma a cikin rijista na NNPP ba. Shi ba kamar shi ba dan fatin bane kenan wanda bai cancanta ma a ce yayi takara a wannan fatin ba kenan. Aka ce waɗannan abubuwa muhimmai guda biyu a zauna a faɗa wa juna gaskiya a kai.
Amma barista Dairo Abdulhamid, kafin mu je nan, ai in an tuna ma za mu dawo, in an tuna abin da ya faru sakamakon shari'ar shugaban ƙasa, ai PDP ku 'yan adawa kun nuna baƙin ciki, ba ma PDP ba da Labour kun yi watsi da abin da kotun kolin ta yi. Amma kafin nan mu dawo ka kare wannan, bari mu je wajen Yusuf Salo mutum biyu, ka kun bayyana wa kotu misali kamar mun misali a shari'ar jihar Kano din da kuka yi nasara kotun karar zabe zuwa kotun daukaka kara, yanzu kuma ga abun da ya faru, me ya jawo muku rashin nasara a kotun koli ne?
Kai tsaye ba za ka iya cewa ga abun da ya ja mana rashin nasara ba, saboda mu dai a tunaninmu mu muke da nasara, saboda mun yi nasara a kotun farko, mun yi nasara a kotun na biyu, kuma an gabatar da hujjoji a gaban alkalai wanda kuma sun gamsu. Amma wannan kamar yadda na gaya maka da farko, ni a matsayina na wanda na san shari'a kuma na karance ta kuma na san yadda ake gudanar da ita, don an je kotun koli an juya abin da aka ba mu da farko ba zai zama mini abin mamaki ba, saboda doka ce kuma fahimta ce na alkalai, kuma kakkamanta kotun koli muke magana. Kotu ce ta ƙarshe wacce duk abin da suka yi sun yi shi ne bisa ilimi, bisa nazari, bisa gwargwadon fahimtansu, wanda kuma ba a iya zuwa a ja a kan wannan a ƙa'idanmu, mu ƙa'idan da aka karantar da mu. Duk abin da kotun koli ta faɗa, so mukan ɗauka cewa suna da gaskiya a kan hakan. Ko da ko a irin fahimtata ko fahimtan lauyoyi irina wanda muke tafiyar jam'iyyar APC, muna ganin cewa akwai saɓanin fahimta, akwai kuma rashin adalci ta wani ɓangaren, to mukan ajiye wannan fahimta a gefe, mukan ɗauka cewa abun da kotun ta yi haka in ne a ƙa'ida.
Yawwa, to bari mu koma wajen barista Dahiru Abdulhamid, bashin tambayar da muke bi yanzu dai ga ku da yake kun yi nasara a jihar Bauchi, kun yi Filato, kun yi Zamfara, kuna yaba wa kotun koli cewa yanzu an yi gaskiya. Amma in an tuna lokacin da aka ba da sakamakon zaben shugaban kasa, kun ce kai yaba wayannan kawai rabu da maganan nan ba a kyauta muku ba. Kaga ya nuna kina fili nasara take sa a yaba wa kotu kenan.
Yanzu kan ai muna magana ne akan cewa menene doka da kuma gaskiyansa, ko tunda duk wayannan abubuwa dai sun wuce.
Akwai lokacin da ba a faɗan gaskiya kenan.
A'a, abin da nake nufi, ka san mu lauyoyi ne, akwai kuma 'yan siyasa. Ni a matsayina na lauya kawai ba don ban yi nasara ba gaskiya, kawai sai na ce ai abin nan ba ya adalci ba. A matsayina na lauya ni gaskiya ba na haka. Amma idan na san an yi adalci, to ko da a kan kaina ne gaskiya ne zan iya ce wannan abin an yi adalci, ni ne gaskiya ban yi daidai ba, zan iya fitowa ni na faɗi haka. Wannan ba wani abu bane mai matsala, saboda doka ne.
To ya nuna a lokacin zaben shugaban ƙasa ka fita zakka a lauyoyin da suke maraba kwayuka ga lamura irin na jam'iyyar PDP kenan.
Ni dan nan bibiye ma shari'ar shugaban ƙasa sosai ba. Na gwamnonin nan dai da ka sani shine wanda ni ina ciki, kuma an yi ta yi da ni, kuma na saurara sosai iya gwargwado. A lokacin ni na shugaban ƙasa ma ban saurare shi kamar yanda na saurare shari'an gwamnonin nan ba. Dan haka kamar misali yanzu magana abba gida-gida da muke yi, ai kaga barista ya yi tuka ne da warwara koda a cikin magananansa.
Ina ya warware, ina ya
misali shi da kansa yace doka ne ta ce sai ɗan jam'iyya ne zai iya korafi akan cewa wani ba ɗan jam'iyyarsa ba ne, kuma ya ce dokan ne ya ta faɗi haka. To in ka lura ai kenan su waɗanda ba 'yan jam'iyyar NNPP ba 'yan jam'iyyar Abba Gida Gida, kaga ba za su je su yi korafi akan Abba Gida Gida cewa ba ɗan NNPP ba ne, tunda su NAPC ne. Kaga daga nan kenan doka ma ya kashe su kenan sun amince da kansu. Ko ba haka ba ne? To kaga abin da nake faɗi din kenan kusan barista shi ma ya fahimci cewa in dai har za a bi gaskiya to a faɗi gaskiya a lokacin da aka zo kansa. Yanzu da farko da ka tambaye shi ai ce masa kai ina ne yake gani ba daidai ba. Ya faɗi wuraren da ba daidai ɗin ba. Sannan kuma a lokaci guda ya dawo ya nuna cewa wa'innan abubuwan akan doka kaga kenan sun zama daidai. Yanzu misali ai akwai kaman wannan abin da ake ce masa pre-election ko akwai wasu korafin da akwai lokacin da ya kamata ka yi su. Ba ka yi su ba sai bayan an wuce wajen sai daga baya kuma an je wani aji ka zo kana korafi a ajin baya. Sai a ce to ajin bayan nan tun lokacin menene ya hana ka yi korafin nan. Kaga wannan ma kana so ka kawo miskila ne kawai matsala. Yanzu wannan cewa wani dan jam'iya ne wani ba dan jam'iya ba tun a nomination ake tantance wannan ko ba haka ba. Aka yi kuma kotun da duk an gama nomination din nan wanda bai gamsu cewa lallai an tsayar da ɗan takarar da party ta tsayar ba ya je ya korafi baka je kai ba har aka zo aka yi wa'innan shari'un har lokacin su ya wuce duk baka yi ba kaga in kana da wata dama ko gaskiyan ma kai da kanka ka yada gaskiyanka ko ba haka bane.
Yawa to bari mu koma wajen barista Yusuf Salo mutum biyu dama misalin da na so na kawa barista Dahiru Abdulhamid a 2019 a jihar Zamfara an samu irin wannan matsalar da ta sa amma shi sanata Kabiru Marafa dan APC ya shigar da ƙara aka je kotun koli da yasa gaba ɗaya aka kwabar da jam'iyyar APC PDP ta yi mulki a lokacin. Barista Yusuf Salo mutum biyu abinda nake son korafi da na ji mutane suna yi ko kuma bayanan da suka faɗa kamar APC ta lura mutum yana ma jam'iyyar tasa ba wai dole sai an kwace jam'iyyun ba ne ko jihohi ne za su sa jam'iyyar ta ci gaba da nasara in an duba abin da ya faru nan ma a zaben 2023 inda Nelson Wike tsohon gwamnan Rivers yana ma cikin jam'iyyar tasa ta PDP amma ya yi mata maƙarƙashiya da ya jawo ba ta samu nasara a zaben shugaban ƙasa ba.
Haka ne to a gaishe ku to nan za mu ja aya sai rana wato yin Allah ya kai mu dawo mu ci gaba. Muna godiya ga su baƙin namu barista Dahiru Abdulhamid da barista Yusuf Salo mutum biyu da shi wakilin namu Nasiru Adamu Ilhikaya da ya haɗa mana wannan tattaunawa ko muhawara da suka yi Abuja ai kuma ne ita nan muka kawo muku. A madadin su Aliyu Mustapha Sakwato ne a Washington mu ba ku lafiya.
Madalla a gaida Aliyu Mustapha Sakwato to yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya.
To a takaice an ji cewar Amurka ta yi kira ga Isra'ila ta kare fararen hula asibitoci yayin da sojin Isra'ila ke ci gaba da yakin da suke da mayakan Hamas a Gaza inda suka kai har sama a jeli tunan a yankunan arewaci da tsaki da kuma kudancin kasar. Kakakin kwamitin tsaro na fadar White House John Kirby ya faɗi jeli tunan cewa duk da cewa Isra'ila na da 'yancin kare kanta suna sa ran za su yi hakan bisa ga dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kare mutanen da basu gani ba asibitoci da suka da ma'aikatan kiwon lafiya da marasa lafiya kamar yadda ya kamata. Jiragen saman yakin Amurka da na Birtaniya da ke samun goyon bayan jiragen ruwa na ƙarƙashin da na ƙarƙashin ruwa sun kaddamar da wasu jerin hare-hare a yankunan da ke ƙarƙashin ikon Houthi na ƙasar Yemen da yammacin jeli Litinin da nufin ƙara ɓata ƙarfin mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran waɗanda suka nemi kai hare-hare kan muhimman hanyoyin sufurin jiragen ruwa a gabas ta tsakiya. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sanar da wata doka da za ta bai wa 'yan ƙasashen waje da ke yaƙi a Ukraine da Rasha izinin zama 'yan ƙasa. An gabatar da dokar ne a jeli Litinin a ranar tunawar haɗin kan ƙasar Ukraine domin tuna da haɗewar da aka yi a shekarar ta 1919 na yammaci da gabashin Ukraine wadda ta fuskanci mamayewa da dama a tsawon tarihinta.
Kuma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi za ku sake jin mu. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Dadi Balawai wanda ya hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyanmu Mr. Kelvin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.